Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da normal lalor da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubashin ranar talata 21 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugaban kasar Ghana ya aiki da sakon ta'aziyar sa ga yan uwan mutanen nan 18 da suka mutu sakamakon wata bishiyar ta fada musu. Wani jirgi dauke da mutane sama da 20 ya fadi a birnin Wau dake kasar Sudan ta Kudu. Daga yanzu fasinjoji da za su shigo jirgin saman kasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka zuwa nan Amurka ba za a bar su shiga jirgin da kananan kwamfuta ba.
To kan labarin kenan, za ku ji cewa da sarkin musulmi da janar Tiwa Danjuma Murabus sun yi kiran haɗa kai a Najeriya. Za kuma a ji cewa an yi sauye-sauye ga dokokin shige da fice a Najeriya. To ko yaya ake ganin shiga sahun masu fallasa kuɗin sata a ba da tukuici da ma'aikatan banki suka ce za su yi suma?
Ka je ka kawo biliyoyin naira kai jami'in gwamnati, kawai ka zo ka saka wani account, an bincika ma kuma an same ka da laifi an hukunta ka akan wannan, ai babu laifi a cikinsa.
Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto na tafar da shirin tsaka mai wuya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu aure, assalamu alaikum. Shugaban kasar Ghana ya aike da sakon ta'aziyarsa ga yan uwan mutanen nan 18 da suka mutu sakamakon faɗowar wata itaciya a kansu a wurin kallon ruwan da ke kwararowa daga tudu. Ya ce na samu labarin abin bakin cikin da ya faru jiya a wajen da ruwan kai ke tampo ke kwarara. Ina mika ta'aziyya ta ga yan uwan waɗannan mutane game da wannan abin bakin cikin. Shugaban Nana Akufo Addo ya aike da wannan sakon ne a shafinsa na Twitter a jiya Litinin. Wannan itace dai da aka bayyana mai girman gaske ya faɗi ne lokacin da aka yi tsawa a wannan wurin da ruwan Kintampo ke kwarara. Wannan wuri dai sanannen wuri ne da ake zuwa yawon bude ido da ke gato gundumar Bronk Ahafo da ke tsakiyar Ghana. Itacen ya faɗawa wasu mutane da ke cikin tafki suna wanka a wannan wurin yawon bude ido. Ko baya ga mutane 18 da suka mutu, har kuma an kai wasu 20 asibiti domin yi musu magani, inji Desmond Owusu Bwankwa, wanda jami'in dan sanda ne. Yawancin waɗanda suka mutu dai galibi ɗalibai ne daga makarantar Welch Methodist Secondary School da kuma ɗaliban jami'ar samar da makamashi da albarkatun ƙasa, wato University of Energy and Natural Resources. Kitampo ya ce an fara binciken musabbin aukuwan faɗuwar wannan itace, amma dai bayanan farko ya nuna cewa abu ne daga Allah.
Wani jirgi dauke da mutane sama da 20 ya fadi a birnin Wau da ke kasar Sudan ta Kudu, kuma mutanen da ke ciki sun samu rauni amma ba mutuwa. Kamfanin jirgin na South Sudan Spring Airline ya ce mutane 20 da ke cikin jirgin duk sun tsira bayan faduwa lokacin da yake kokarin sauka. To sai dai mutanen suna asibitin Wau domin karɓar maganin raunin da suka ji. Wani injiniya a filin jirgin saman na Wau mai suna Paul Charles ya ce jirgin ya yi kokarin sauka ne a lokacin da yanayi bai da kyau, sai ya karo da wata babbar mota da ke tsaye kan hanyar saukarsa. Charles ya ce don haka yanayi ne matsalar, kamar yadda direban jirgin shi ma ya ce haka. Ya ce bai ganin wuri lokacin da yake kokarin sauka. To sai dai jirgin ya kama da wuta sa'ilin da ya yi kokarin wannan sauka ɗin. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Tawau, Mr. Bona Gyonsuyo, ya tabbatar cewa mutanen da ke cikin jirgin sun samu rauni, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba game da halin da suke ciki. Sai dai ya shaidawa muryar Amurka cewa bai wuce sa'a ɗaya zuwa biyu ba da aka kawo waɗannan mutanen asibiti. Idan mun tantance halin da suke ciki, za mu sanar da mutane ta kafar labarai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Na Daga yanzu fasinjojin da za a shigo jirgin saman kasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka zuwa na Amurka ba za a bar su shiga jirgin da kananan kwamfuta ba da wasu sauran na'urorin sarrafawa na zamani. Jelitin ne kamfanin jirgin saman Royal Jordanian Airline da haɗin gwiwar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Saudi Arabia suka ba da sanarwar, kuma suka ce sanarwar zai fara aiki ne yau ɗin nan Talata. A cikin sakon da aka aike da shi a shafin Twitter, kamfanin jirgin na Royal Jordanian Airline ya bayyana cewa za a hana duk wani fasinja da ke ɗauke da ƙaramin kwamfuta ko kuma wata ƙaramin na'urar sarrafawa shiga jirgi da zai zo na Amurka. Hakan kuma yana bisa roƙon mahukuntan ƙasar ta Amurka ne. Cikin waɗanda wannan abin ya shafa ko har da waɗanda za su bi ta ƙasar Canada kafin su shigo na Amurka. Sai dai kuma tuni aka share wannan sakon a shafin Twitter inda aka aike da sakon. Amma cikin abin da aka yi hani da su ba su haɗa da wayar salula ta hannu ba ko kuma na'urar da ke da nasaba da asibiti ko kuma jinya, amma kwamfutocin hannu wato laptop ko kuma kwamfutar wasan yara da kamarar ɗaukar hoto suna ciki. Sai kuma za a kwankwance waɗannan na'urorin wajen binciken jikunan matafiya. Sai dai jiragen Amurka ba su cikin rukunin waɗannan jiragen da aka hana fasinjojin su ɗaukar waɗannan abubuwa domin ko ba su tsayawa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen. Sai dai ba wanda ya san dalilin yin hakan. Amma mai magana da dawun ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka David Lampard ya kece ufan game da wannan batu. Haka ita ma ma'aikatar sufuri da tsaro ta kita ce wani abu game da dalilin ɗaukar wannan matakin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi marhaban lale da Firaministan Iraki da tawagarsa a fadar White House jiya Litini. Dalilin wannan ziyara ko ita ce yadda ƙasashen biyu za su haɗa hannu domin su yaƙi 'yan ƙungiyar ISIS da ke arewacin ƙasar ta Iraki. Lokacin da aka fara tattaunawa, Shugaba Trump ya yaba ma gwamnatin ta ƙasar Iraki saboda ƙoƙarin da take yi domin fuskantar masu tsoron ra'ayin addini. Kana ya faɗa ma Firaminista Haidar Al-Abadi cewa yana fata za su cimma matsaya a kan ratar da aka samu, wadda ƙungiyar ISIS ta haddasa lokacin da ta ƙwace ikon wurare mafi yawa a arewaci da kudancin Iraki a shekara ta 2014. Trump ya ce wajibi ne a samu wato wata hanyar ƙwaƙwara domin babban abin da za su sa gaba shine ganin sun fatattaki ƙungiyar ISIS. Shugaban na Amurka ya bayyana damuwarsa kan yadda Amurka ta janye sojojinta daga Mosul da wasu sassan Iraki a shekara ta 2011. Ya ce shawarar da aka yanke tun a shekarar 2008 kuma gwamnatin shugaba Obama ta aiwatar bayan an cimma yarjejeniya tsakanin Iraki da Amurka, amma kuma ta janye bayan da aka gaza cimma matsaya akan kariya daga tuhuma ga sojojin Amurka da wasu 'yan kwantiragi. Shugaba Trump ya ce bai kamata a ce mun fita daga wannan yarjejeniyar ba, idan haka ne to tun farko ma bai kamata ma a ce an kulle yarjejeniyar ba. To an fasha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yadda zangon a Abuja, inda hukumar shigi da fici ta Najeriya ta yi wasu manyan canje-canje a dokokin shigi da ficin. Madina Dauda gare.
Ministan cikin gida Lieutenant General Abdulrahman Dambazo mai ritaya shi ne ya kaddamar da manufofin.
Abubuwan da suke addabar mu maganar ta'addanci, maganar shigowa da makamai, maganar fita da shiga da yara ƙanana, duk za su duba wannan tsarin. Abu na biyu shi ne duk wanda ya shigo wannan ƙasar baƙo, wannan tsarin ya ba da damar a san daga ina ya fito, ina za shi, ina ya zauna.
A wannan sabuwar manufa, masu neman visar shiga Najeriya za su samu cikin sauƙi domin an sauya tsofaffin hanyoyi da ake bi wajen samun visar. Kamar yadda shugaban hukumar shige da fice Muhammadu Baban Dede ya yi bayani,
duk wani bako kafin ya baro gida in dai yana so ya zo kasar nan don harkar kasuwanci, ba don ya zauna ba, don ya harkar kasuwanci da abokin kasuwanci ɗan Najeriya, shi ɗan Najeriya nan zai yi rubuta mana. Ga yanzu ne muka yi bayani, muka ce ba sai ya zo ofishinmu ba, har mun ba da email address, sai aiko, in mun yi bincike za mu ba shi visa.
Wani hukunci aka tanadar wa masu fasa ƙorin mutane? Muhammad Baban Dede yayi ƙarin haske.
To yanzu wannan doka ta ce duk wanda ya safarar mutum za a iya kai shi gaban alƙali a kulle shi kuma a ci tararsa har ta miliyan ɗaya ko kuma ya shiga kurkuku ta har shekara goma. Wannan babban bambanci ne. Na biyu, wannan doka ta ce a da muna ƙarƙashin Ingila, wanda suke yin rijista shi ne ake kira alien registering baƙi, kawai sai mutanen da ba 'yan ƙasar Ingila ba ne ko kuma wanda Ingila ta raina su ake kira alien. Yanzu ko duk wani baƙo da ya shigo ƙasar nan amma yana da niyyar zama fiye da kwana 80 dole ne ya yi rijista a jihar da yake zaune ko a ƙaramar hukumar da yake zaune. Nan babu shi da. Na uku, da a ce wai in kai laifi za a baka tara ta 200 ta 300, yanzu ko tara ta yi ƙarfi, doka an ta ƙarfi ya kamata tara ta yi yawa. To tara ta yi yawa ta kai har wajen miliyan guda, ta ba wa fawa ga kuma shugaban shiga da fice ni wanda za ka kasance za a iya kama mutum a gaban shi alkali ko yaushe a kulle. To alhamdulillah wa'annan su ne manyan bambanci tsakanin
waɗannan manufofi. Sun maye gurbin waɗanda aka yi shekaru 53 ana amfani da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, sai kuma jihar Taraba, inda mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na biyu da janar Tiwa Danjuma Murabus suka yi kira ga 'yan Najeriya da su zamanto masu haƙuri da juna. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Mai alfarma sarkin musulmi kenan Alhaji Sa'adu Abubakar da ma tsohon ministan tsaron Najeriya Tiwa Danjuma, yayin da suke jawabi a ci gaba da bukukuwan cika shekaru 40 na kokan Mr. Shekarau Angiyo na biyu a matsayin babban basarakin jikun a Najeriya. Sarkin musulmin, wanda tun farko ma sai da ya gana da shugabannin kungiyar musulmi a Ukari, ya kuwa buƙaci al'umman kudancin Taraba ne da ke kai zuciya nesa. Shi ma da yake jawabi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wannan ministan harkokin wasanni Solomon Dalin ya wakilce shi, ya ce dole sarakunan gargajiya su ma su tallafa a yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatinsa ke yi a yanzu. Bari na faɗa muku, a kowace al'umma da ta ci gaba akwai rawar da sarakuna iya al'umma ke takawa wajen kare al'adu da kuma yaƙi da munanan halaye, ciki ma har da muguwar al'ada nan ta cin hanci da rashawa. Masarautun bai kamata su zama masu kare masu barna ba, haka kamata yi su ma su zama kan gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa. Dole mu yitar da Allah wade da waɗanda kan safi dukiyar ƙasa, daga bisani ka gansu a fadar sarakuna suna neman siyan sarauta. Haka nan mako Solomon Dalin bai mako kammala jawabin nasa ba, sai fa da yayi abin da ya saba.
Baba kafin koma zauna Hausawa sun ce wanda aka ba shi gashin masara makawo ba zai rabu da waka ba. Idan makawo ya ji shiru to an fara cin masara ta kenan. Al'umma gaba kidaya ta kwarafa da jama'a da suka taru a nan sun danga maka amanan gashin masara makawo, baba ba za mu ji shiru ba.
To sai dai kuma yanda ake shagulgulan cika shekaru 40 na kokan al'umman yankin na Ukari, na mako ganin fa akwai wani hanzari da ba gudu ba game da halin da suke ciki a yanzu.
Duk lokacin da zaman lafiya na bunƙasa ana iya samun komai da ake so na alkhairi.
Zuwan sultan sarkin musulmi abubuwar da ya gani muna neman adalci,
muna son a samu haɗin kai kamar da ake zama lafiya can kwanakin ba shekara 30 da suka shige ana nan tsintsiya madaurin kada.
Kawo yanzu hankula sun fara kwantawa a wannan yanki na kudancin jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To ga da Ibrahima, to kamar yadda watakila aka ji, ma'aikatan banki a Najeriya sun ce su ma za su daɗa shiga sahun masu raɗa ma hukumomi inda aka ɓoye kuɗaɗen sata, saboda su ma a rinƙa ba su tukuici, al'amarin da wasu da dama ke ganin hakan zai tayar da hankalin manya a Najeriya. Don haka wakilinmu Nasir Adamu Elkaya ya aiko da wannan rahoto.
Jami'an bankunan Najeriya, kamar yadda jaridar Tuesday ta samu labari mai tushe, sun shiga sahun masu tsaigunta hukumomin yaƙi da cin hanci na Najeriya kuɗin haramun da 'yan zarmiya suka ɓoye a bankuna. Majun dai yana ɗauke da ɓoyayyun sunaye ne na 'yan uwa ko yaran masu zarmiyar, da kuma lambobin shaidar ajiyar banki mai tambarin yatsun hannu wato VVN kan sa a gano asalin mai ma'ajiya. Alhaji Garba Umar Yobe, tsohon babban jami'in banki ne, da ya ce wannan matakin na bisa doka.
Idan kuɗaɗe suka shiga wani account wanda kana ganin kan cewa baka yarda da sassalarsu ba, doka ta tanadi kan cewa za ka yi report report akai wannan account din sati sati. Akwai mandatory report, akwai special transaction report.
Maji garo baka ga hakan zai tsorita mutane masu makudan kudade.
Mai makudan kudi wanda ba ya same su ta hanyar halali ba. Shike jin tsoron zuwa banki kawai rana a tsaka. Kaje ka kawo biliyoyin naira kai jami'an gwamnati. Kawai ka zo ka saka wani account. An bincika ma kuma an same ka da laifi an hukunta ka akan wannan. Ai babu laifi a cikin sa.
Yan siyasa da shugabannin al'umma na yaba wannan sabon salon. Ga abin da jigon jam'iyya mai mulki APC Alhaji Inuwa Yahaya yake cewa
waɗanda kamar kaska a jikin dabba suna shan jinin ƴan Najeriya ba a taɓa samun lokacin da aka fito ga dangadan ake yaƙi da cin hanci da rashawa wanda su ne matsalolin da suka fi damun Najeriya kamar a yanzu ba.
Akwai waɗanda suka sha ba da shawarin cewa da an ja layikan wasu bincike-bincike da ake don tune-tunen kan sa wasu mutane kullum suna cikin zulumin su tsaya ne ko kuma
wanda ya san bai da gaskiya ya gudu amma ko ya gudu zai dawo don duk duniya yanzu ba inda ake yadda da wanda yake ɗebe kuɗin ƙasa.
Me taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu yayi ƙarin bayani kan tsegume.
Akwai wanda zai zo ya ce ni na ga kuɗin gwamnati guri kaza ko a banki ma'aikatan banki sun ba da gudunmawa an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza kuma wane ne ya ɓoye su a bani rabi ko kuma gwamnati ku ɗauki rabi. Ai ya so kansa da yawa tunda abin nan na jama'a ne shi yasa gwamnati ta ajiye ƙa'ida to sai a baka daidai.
Ɓangarorin gwamnati dai da musamman masu alaƙa da waɗanda suka yi baitul mali ta'annati na fallasa irin waɗannan mutane da inda suka ɓoye kuɗin da aka tara ta hanyar da ta saba ƙa'ida. Nasira da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi.
Lallai kan kuma a gaida Nasiru. Yanzu kuma ga wannan.
To amma mun san majalisar dattawa kuma mun kauce. Kaucewan shi ne maimakon mu yi abin da ya dami jama'a mun je muna magana uniform sa kayan sarki ba shi ne aiki ba.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji dalilin Sanata Ndumi kan abin da yake ganin cewa an bar jaki ne ana bugun taiki game da batun da ya shafi Hamid Ali na hukumar Kwastam. Yanzu kuma ga Aliyu Mustafan Sokoto da shiri na gaba.
Tsaka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da sadomin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC.
Ni zan wadi gaskiya jam'iyya nake kariya ba wani gidan wani nake ba ko abin gidan jam'iyya nake.
Me yasa za ku je ku kafa wani jam'iyyar ka?
Wannan abu in an ce sulhu za a yi, shirye muke mu an shi sulhu. Ana ba da magana yau dakika ne. Kuma mai son a sulhu da dan kai na ke zallawa ka ya kafa ka ba amma bai magana yayin amma shi so nawa kake magana da shi shugaban nashi
kafin kotu ta ce shi ba komai bane. Alima da Sharifu ne shi mai soka fa, shi makarfi mai soka a samu sababbin mutane su gudanar da harkokin jam'iyya a yi convention. Makarfi ya ce shi ba zai soka ba. Zai je samu gwamnonin da suka nada shi haka ya ce. Me yake na ma'anar shi? Ai mu ba yaro bane, muna da hankali.
To Allah kai mu rana wato za mu koma dambaro shugabancin jam'iyyar adawa ta Najeriya ta PDP da har yanzu bai kare ba a tsakanin sanatoci guda biyu wato Ahmad Muhammad Mukarfi da kuma Alimudu Sharif. Muna gayyatar mai saurare ya zo ya saurari wannan muhawarar wacce mai gauni da zafi ce. Yau kan muna son mu kammala muhawarar mu ce game da ƙasar Kamaru inda muka yi 'yan kwanaki muna duban mulkin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugabanta da ya share shekaru da dama yana kankare ga wato Paul Biya. Yanzu ma za mu maida ku ga Alhaji Rilwani Sha rubutu ne na jam'iyyar mai mulki ta Paul Biya ɗin wato jam'iyyar IDPC da kuma Alhaji Sani Yaro matan Hausa na jam'iyyar adawa ta UMS. Kuma za mu ƙarƙare ne da maganar cece kucin da ya kunna kai a can ɓangaren masu magana da harshen Turancin Ingilishi na ƙasar wanda ke ganin kamar an danne musu haƙoƙinsu.
Bala Mustapha, abin da zan iya gaya ku a nan ba yau ba ne su kansu suke so a kowansu yanki tsere daga ciki da suke so a raba ƙasan guda biyu ko a yarjejeniyar da aka yi suka ce cewan an ci amana ba cika duk alkawarin da aka yi musu ba. Wannan kowa ya san da wannan. Aka zo Ohada. Ohada ta san yarjejeniya ce wanda take kula da sha'anin kasuwan duniya. Suka tambaya cewan a yi musu translating wannan Ohada a game a da Ingilishi. Aka yi musu. Aka zo kwanan nan aka yi penal code. Aka ɗauki tsarin da yake a Ingilishi da tsarin da yake Faransa aka ce wai za a fitar da code abu guda.
To amma an ce ɗaya daga cikin babban ƙalubalen su mutanen wannan yanki masu Turancin Ingilishi shine su kansu suna so su yi shugabancin ƙasar ne an hana su.
To bari ga maka wannan. A na farko zan koma baya kadan, suna son federalism. Federalism kuma shi ake kira shi ake kira regional, wato su yi zaman kansu. Suna iko da kansu, suna tuwa.
Ba da example da Nigeria ko Nigeria
ba. Ba bari to kunna dakata mana ne sani dakata. Dakata. Suna so a ba su zaman kansu. Kaman kowane jaha ya iko da jahan shi.
Amma kuma suna cikin Kamaru.
Suna cikin Kamaru.
Amma gwamnatin Kamaru ba ta da iko kansu, su suke ikon kansu, amma suna cikin kasa guda.
Amma suna cikin kasa guda. Ka gane? Abin da suke so su yi kenan. To gwamnati kuma ya ki haka. Yanzu kaga kaman batun tafiya makaranta. Kaga wai sashin biyun din yanzu ba su tafiya makaranta. Suna sun ce mutane kar su tafi, sai dai an raba, sai an dai an yi abin da su suke so. Mutane su tafi makaranta, sun fito suna duka mutane a hanya, suna fashe-fashe. Abin da gwamnati baya so.
Ya kuke ganin ƙarshen ta za a aurewa wannan matsala ta wannan bangare-bangare ne?
Ato muna jira dai ba, muna jira. Gwamnati shi ministoci sun tafi sun yi magana. Jiya ministan din makaranta ya tafi can. Ya dawo, yau kwanan shi uku ba min da ya dawo. Duk da haka sun ki fitowa su yi karatu.
Wani abu a lajin ruwan da na ji shine cewa 'yan kasar Kamaru suna bukatar gwamnatin su ta canza tsarinta na idan ta kama barayin gwamnati maimakon ta sa su a cikin gidan yari a dinga karɓar kuɗaɗen da suka sata sai a sake su ba abin da suke so su suke a san wasu matakai da za a ɗauka. Ka ji wannan ƙorafi din na mutane?
Ba sake su ba. Ya gaya min wanda aka sake. Wani ma ya biya kuɗin amma ba sake shi ba har yanzu.
Ba sake Madam Amman ba ne?
Madam Amman tana gwamnati. Aka kama ta.
Aka kama ta.
Suna zuwa an ce miliyan 200 da wani abu. Ta yi kokari ta ba da kuɗin. Aka sako ta amma ba a ɗauke ta kuma a gwamnati ba tana nan.
Me kake tare da sani?
Abin da zan faɗa game da wannan kaga abin hankulan mutane ya rabu biyu game da wannan tuhumar mutanen da ake. Yanzu idan ka ɗauki minista Marafa Mustapha, an ce a kawo alama abin da ya nuna cewa ya yi almubazaranci ya ɗebi kuɗi har yau kotu ba ta kawo ba. Ta ji dai ko? Na biyu a cikinsu kuma akwai wanda ana ganin cewa gwamnati shi shugaban ƙasa ya ɗauka kan cewa ya ji waiwai ne. Suna so su tsaya takarar zaɓe a mukaminsa wasu ko kuma a suna so su haɗa kansu saboda za su yi siyasa shi kama su. Wasu kuma gaskiya ne sun ɗebi kuɗi kuma masu ɗimbin yawa. Amma an bar su sun gudu suna ƙasashen waje. Na uku an ga cewa duk mutanen da ma ake kama wannan cutar da suke so ba wai a kai mutane kurkuku ba ne. A matsa musu su dawo da kuɗi kamar da ake yau a Najeriya. In suka dawo da kuɗi shi kawai ake bukata ba wai su je su zauna ba. An san wannan kuɗaɗen idan ba suke ko shekara nawa ne za su fito kuma su yi siyasa da wannan kuɗaɗen. To wannan ƙorafin da kace ana faɗa gaskiya ne kowa dai yana da tunanin da yake. Shi sa suka ga mutane ba su ba mu ma wani muhimmanci game da cin hanci da rashawa yakin da ake da ita ba. Tunda akwai kwamiti na da ya kakaro a ƙasar nan, kwamiti ya fi guda huɗu Malam Mustapha. Wannan kwamitin ko da zuwa su same ka gashi a suna da alama komi da komai ka ɗebi kuɗin gwamnati. Ba su da izinin su sa kotu ta kama ka sai dai a idan sai dai su tura report su kawai su tura ma shugaban kasa ne kawai zai ce
to
a buɗe shari'a kanka.
To
sai wannan duk abu ne wanda ƙarfin mutina da mu mutane ƙwarai da gaske.
To mun kusa zuwa ƙarshen shirin nan. Yanzu abin da nake so mun shine mu dubi makoma ƙasar nan ta Kamaru kamar da nace tana cikin muhimman ƙasashen mu na Afirka. Kuma duk mai rai mamaci ne wata rana za a waye gari ba Paul Biya. So nake mu yi tunanin daga duka alamun da muke gani inda Paul Biya na da rai da kyar wani ya zo ya tsaya ci zaɓe a Kamaru daga abin da mutane suke gani tun da dai ya share waɗannan shekaru ɗin za a yi mamaki ƙwarai a ce gobe Paul Biya ya waye gari ya ce wani ya zo ya tsaya takara ko kuma wani ya zo ya ɗauki mukamin nan ni na gaje zan aje in tafi in huta. Saboda haka idan watan ya kuke ganin ƙasar Kamaru za ta kasance yayin da Paul Biya yake da rai da kuma bayan Paul Biya alhaji Luwani ya kuke hangen ku da kuka saba da Paul Biya ɗin kun daɗe da sabo da cewa shine shugaban Kamaru ba ku tunanin wani ma illa shi kawai kun taɓa tunanin wata rana a waye gari ba Paul Biya?
Muna tunawa kuma a yanzu haka a yanzu haka akwai wayanda ake ganin baya nan su shine zai zama shugaban kasa
kamar wasu waye da waye
misali a ba za a ga maka sunan su ba
a to ayin ba kamata da wasu sun da kike sauraron manzo Alhaji Rawani an san sani tun amma kamata ka dan wa mutane hasashe kamar suwa da suwa ake gani
alama suna ganin alama duk inda zai
shine nace suwa yake ganin alaman kamar za su
a cikin kasa akwai alama suna ganin cewa duk abin da zai yana tura wannan ne zai yi
yanzu shi kanshi akwai wasu daga cikin mutanen da kake ganin kamar yana nunin cewa wani nake so ya gaje ni
akwai
wanda
yasa nake ba na son bayyana su saboda ba daidai bane a bayyana ka san shi yana da wani abu daya in zai abu ne ka fitar da shi waje to sai tsayar da abin tuko haka yake
don haka yanzu ku yan cikin gida yan cikin jam'iyyar shi kun san cewa ga mutanen da yake tunanin su gaje shi
mun sani
me yasa kake ji ya zabi wannan mutane su gaje shi ne saboda me
saboda kaman da aka zabe shi shi ma domin yana kaman yanda aka zabe shi ya zama shugaban kasa shi ma yana lura da hankalin wannan ne yana ga kwanan nan zaka jin ya gwamnati zai ce da wannan ya dawo da shi kusa da shi
ko kuma yana neman wanda za su rufa mashi asiri
kaje wanda kaga zai gwamnati kwanan nan kafin zuwa watan uku zai gwamnati in yayi kaga wanda ya fito da shi ya dawo da shi kusa da shi
kana ji Alhaji Ruwan idan ba Paul Biya tsarin siyasa kamar ba zai canja ba ta yadda za a bayar mutane dama su fito su tsaya zabe kuma in sun ci a basu
ba haka bane yau Allah ya dauki ran shi dole wani ne zai
shine nake cewa kana ganin tsarin zai canja yanzu almisali akwai wa'adin shekara kamar 5-5 ko 7-7 dinnan da ake cewa wanda shi ya soke shi tun ma shekara 2008 yanzu ba a yi a wannan ke cewa kana ganin an ce yau ba Paul Biya tunda muna ganin abin da ke faruwa a kasashen Afirka da dama
wanda ya hau ya isa ya san da dokan kasa in ya riga ya canja to wannan za a iya yin wannan amma yanzu haka yanzu babu adadi
saboda haka dai yanzu abin da zamu dauka a
Rilwan zaman lafiya a kasan mu shi yasa muke dada son shi
saboda haka in dai Paul Biya na da rai ba za ku taba neman wani shugabancin kamar
ba za mu taba neman wani ba domin muna zaman lafiya a kasan mu
to madalla a gaishe ku to da wannan muka zo karshen wannan mahada baki dinta kuma sai can gaba in an samu wani dalili wata kila mu sake leka kasar ta Kamaru kamar yadda muka ce rana ta yau zamu koma kan rikicin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ne mu dubi rikicin shugabancin nan da ya kicin yawa tsakanin Sanata Ahmad Muhammad Mukarfi da Sanata Ali Modu Sharif wanda kwanan baya wata kotu a Najeriya ta tabbatar da shi a matsayin shugaban jam'iyya amma har yanzu mutanen Mukarfi sun ki su yi mu bai'a yanzu kuma muna godiya ga su wa'ancan bakin namu na kamar ruwa to Alhaji Rilwan Sharubutu da kuma Alhaji Saniya Rumatan Hausu da ko musamman wakilin mu Muhammad Awal Garba da ya taimaka ganin cewa shirin ne ya haɗu kuma an kawo shi a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwata a birnin Washington DC assalamu alaikum
to madalla yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice wata mota dauke da bom ta kashe mutane 23 kana wasu 44 sun samu rauni a kudu maso yammacin Amil dake babban birnin Baghdad na Iraki inji wani jami'in kasar ta Iraki sai dai ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki da ya faru jiya Litini da yamma sai dai kuma kungiyar IS ta sha kai irin wannan harin a Baghdad da ma wasu birane musamman ganin yadda aka rage mata karfi a birnin Mosul da ada take karkashin ta wannan lamari da ya faru ne da karfe 4 na yammacin lokacin kasar kuma lokacin da yake mutane suna yawan kai da komo a wannan wurin da abin ya faru kungiyar IS ta sha kashi a cikin shekaru biyu nan domin ko sun yi hasara sama da kashi 60 na wuraren da yake karkashin ta sojojin kasar Iraki da ke da goyon bayan sojojin Amurka da sauran wasu kasashe suna daddada kwace binnin Mosul wanda shine binni mafi girma a kasar ta Iraki yanzu dai yan sandan kasar sun ce saura akalla mita 500 suka ga masallacin Al-Nuri to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da tayani da wanda ya hada mana sautin Salman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato John ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi